快点啊，感谢人说的汉呀美酒，
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 快点啊，感谢人说的汉呀美酒。
阿妈把鼻子夹上鸡巴，汉那把鼻子撒开了鸡巴，快点啊，感谢人说的汉呀美酒，
快点啊，感谢人说的汉呀美酒。
看春那样的看啥没过瘾卡，看下午呀看啥没过瘾。
Masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa a filin da rashin tayi, wanda ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Najeriya ƙasa ce da tattalin arzikinta ya ta'allaka kacokan kan kudaden da take samu da wajen sayar da man fetur. Idan dai ba lokacin da gwamnatin yanzu ta shigo ba, tana ƙoƙarin inganta harkokin noma. Yayin da farashin man fetur ya faɗi a kasuwar duniya, ƙasar ta shiga fama da ƙarancin kuɗi kuma har yanzu tana fama da shi. Yawancin abubuwan da gwamnatin Najeriya da 'yan ƙasar ma suka fi amfani da su, dole ne su sayo su daga ƙasashen waje. Lamarin da ya sa duk abin da ya shafi dala ya shafi rayuwarsu. Saboda dole ne su sayi dala domin su sayo abubuwan da suke bukata. To sai dai gwamnatin Najeriya tana amfani da farashin dala kusan kashi 4 ko 5. Shin ko me yasa ta yi hakan? Domin amsa wannan tambayar, filin ya gayyato Malam Shehu Aliyu, masanin ilimin tsimi da tanadi, wanda kuma ƙwararre ne akan harkokin tattalin arziki. Ga yadda firar tamu ta kasance. Mun lura cewa farashin dala a Najeriya akwai su sun kai wajen kashi 5. Akwai na masu masana'antu, akwai na masu zuwa makaranta, akwai na masu neman jinya, akwai na masu zuwa conference, akwai kuma wanda ake sayar ma bankuna daban-daban. So wai me ya jawo haka, me yasa, menene a fannin tattalin arziki, me ya jawo wannan, kuma me ya illarsa, me ya amfaninsa?
Game da ita kasuwar kuɗi, kasuwa ce wacce akwai wacce take direct, wato flexible, wanda aka bar kasuwa ta yi halinta wajen daidaita farashin kuɗaɗen da ake siya a cikin kasuwar kuɗi. Akwai kuma wanda kasuwar da take fixed exchange rate, wato wanda gwamnati takan iyakance abin da za a siyar akan kuɗi a ɗaya domin a daidaita tattalin arzikin ƙasa. To ko da wani lokaci idan aka samu yanayin kasuwa wanda gwamnati ta kayyade abin da take siyarwa, kamar misali kasar Saudi Arabia wacce ta daɗe akan wannan fixed exchange rate, to kaga ta wani yanayi ne wanda aka bar kuɗaɗe a saida su akan wani farashi. To ita kuma a Najeriya halin da kasuwar kuɗin take ciki, kasuwa ce wacce aka ɗan yi irin wannan kasuwa na tsaida farashi, amma sai daga baya sai aka ga cewa a bar ita naira ta nemo ƴancinta a cikin kasuwa, amma kuma gwamnati a lokaci-lokaci tana sa kanta a cikin kasuwa. To wannan lokaci-lokaci da gwamnati ke sa kanta a cikin kasuwa shi ne ya bambanta farashi da abin da ake siyar ma bankuna, da abin da ake siyar ma 'yan canji, da abin da ake siyar masu masana'antu, da waɗanda ake ba masu neman lafiya, da wanda ake ba masu aikin haji, da wanda ake ba kuma kamar masu karatu a ƙasashen waje. Ko da lokaci akwai dokoki wanda ana kula da abin da yake kasuwa ne, da kuma yadda za a daidaita farashi. Don duk maganar da ake akan daidaita farashin dala, ana magana ne akan daidaita farashin abin da za a yi mu'amala da su domin a samu daidaito a cikin tattalin arzikin ƙasa.
To Malam Shehu, ba gani cewa irin wannan bambance-bambance ana iya amfani da shi a cuci gwamnatin, a kuma cuci ƙasar? Misali, idan farashin da ake ba masana'antu daban yake da wanda ake ba masu bureau de change, mutum na iya zagawa ya karbi na masana'antu din ya koma bureau de change ya sayar musu.
To in ka bi tarihin kuɗi da kuma kasuwancin kuɗi a Najeriya, an yi kasuwanni kala-kala, an yi sakwantiya foreign exchange, an yi autonomous market, sannan kuma an yi kasuwanni wanda muke da shi wanda ake akwai partial intervention na gwamnati.
To na ce duk waɗannan kasuwanni ina suka kai ƙasar?
to inda suka ce kasan kowanne ta ba da irin gudunmuwar da za ta bayar kuma ta samar da irin matsalolin da aka gani to amma abin da aka kasa cimma shine kasan ita gwamnatin Najeriya tana fama da lalurori ne daban-daban wanda ya shafi jami'an da ke gudanar da bankuna da kuma jami'an da ke gudanar da babban bankin kasa da kuma jami'an da ke kasuwanci a cikin kasa to amma abin da ya fi wahalar da kudin kasan shine shigan da 'yan siyasa suke cikin kasuwan kudi na wato yanda aka canza alƙiblan kudaden da ke cikin bankuna suka koma hannun mutane waɗanda yake ba 'yan kasuwa ba su kuma ba masu zuba jari ba a ya koma hannun mutane waɗanda aka ije dalolin nan wanda aka cika su daga cikin kasuwa aka ije su a inda bai kamata a ije waɗannan kudade ba wanda tattalin arzikin Najeriya shine ya zo da irin wannan yanayi saboda haka ne kuma ya haifar da canje-canje saboda a kowane lokaci idan aka shiga wannan kasuwa za ka iske cewa duk yanda aka so a sai da farashin dala kuma aka fitar da kididdiga za ta iska cewa akwai ba a ta bangare ke kudaden ke shigowa kasuwan ba akwai kudaden da ke shigowa kasuwan daga babban bankin kasa akwai kudaden da ke shigowa a gaggacin yan birtishin sannan akwai kudaden da suke dalolin da suke da yawa a hannun mutane wanda tun daɗin daɗewa suka fita ba kan ƙa'idoji ba suka koma hannun mutane wanda kuma har a yanzu su ne suke ba tattalin arzikin matsala yanda yake lokuta da dama suka rike kudaden in suka rike kudaden sai farashin ya ɗaga to tunda farashin ya ɗaga a kasuwa su da suke rike da waɗannan kudade wanda darajar su bai sauka kullum suke cinye ribar da ake samu wajen kwace kudade a hannun mutane ya koma hannunsu.
To malam babu abin da gwamnati za ta iya yi?
Gwamnati akwai abubuwan da za ta iya ai shi ne na farko tun tuni muke ba da shawara cewa gwamnati sai ta so a cikin kasuwan kuɗi ɗin da ake bayarwa na farko in ka kula kwanan baya an ɗauki mataki wanda ya fara taimako amma kuma yana da haɗari amma an daure aka yi ta shi ne taimakon cewa in aka ba bankuna kuɗaɗe da sunan aikin gona wanda masana'antu aikin gona za su same su su je su siyo kayayyakin su a samar da su in aka ba bankuna kuɗaɗe domin 'yan makaranta su ma su samar da masu zuwa makaranta waɗannan kuɗaɗe a wannan wurare to galibi da dama gwamnati sai ta sa ido a kan inspectorate waɗanda ke kula da kuɗaɗen daga babban bankin ƙasa wanda kuma suke kula da kuɗaɗen a cikin bankunan kasuwanci wanda a lokuta da dama za ka je bankunan kasuwanci sai a ce babu sai ka koma kasuwan bayan fage ka samu waɗannan kuɗaɗe wanda ya sa akwai wato haɗin baki tsakanin jami'an bankuna da kuma mutanen da ke parallel market wato suke wajen cikin bankuna waɗannan sai an sa ido a kai.
Wato kuma da sanin ita babban bankin?
Wato da haɗin baki ne tunda abu ne wanda ka je banki bankunan kasuwanci an ce an ba shi kuɗi kai kuma ka ce a baka form an ba form ɗin da zaka cika ka nemi kuɗin an ce babu shi lokaci kaza to lokaci kaza nan waye ya san kuɗin da aka ba banki sai babban bankin kaza kuma waye ya san waye zai duba waɗa dawa aka ba kuma sun tafi kafashen wajen kaga dole sai babban banki wanda yake da jami'ai masu dubawa da waɗannan kenan to irin wannan sai an tsaya irin daga akan wannan an fahimta da inda kuɗaɗen ke tafiya haka kuma shi babban bankin ƙasa sai ya dawo da samar da kuɗaɗe akai-akai ga 'yan canji waɗanda kodayaushe su ne suke ɗaga kasuwan ko kuma su faɗar da shi saboda da yawan kuɗaɗen da suke ta bayan fage sun fi dawowa ta cikin kasuwanci ta hannun waɗannan mutane saboda suke da manyan jami'an gwamnati suke da manyan 'yan siyasa.
Waɗanne mutane kake nufi mutanen biro da canji ko zuwa?
Mutanen birni ce ai ba wannan birni ce wanda bai da wani babban customer wanda zai kira shi a gida ko kuma a wanda yake da shi ya ce masa to ga kuɗi kaza a siyar ko kuma a nemo mun kuɗi kaza ba dan birni ce wanda bai da wannan tunda suna zaune ne a kasuwar da aka ba su dama su kasuwanci da mutane amma dokokin kasuwancin da suke yi wanda babban banki ya shirya musu su bi su ne abubuwan da ya kamata in an ji waɗannan to sai rage kai ci wani wannan rashin tabbas na farashin dala wanda ya karkasu a kasuwanni daban-daban a cikin tattalin arziki daban-daban wanda yana da illa a farashin abubuwan da talakawa ke siya wanda a ƙarshe shike kwashi kudaden mutane lokacin da dalar ta daga in ya kwashi kudaden mutane sai ya rige musu ƙarfi a kasuwa in ya rige musu ƙarfi a kasuwa sai a rage tafiyar tattalin arzikin kasa saboda ba za su iya shiga cikin tattalin arzikin ba a ƙarshe shine sai kaga an samu wannan yanayi na tawayar tattalin arziki lokacin da GDP growth rate wato ma'aunin tattalin arziki tafiyar sa ya rabu
wato dai ma na duka nauyin da zai dawo kan talaka
dama ai dukkan abin da aka ce kasuwa yana karewa akan talaka ne mare shi ko kuma wanda yake samu kadan tunda ai kullun akwai waɗanda suke flexible income waɗanda suke da samun canje-canjen kuɗaɗe ko kuma kudin su baya tsaye tsingau akwai kuma wanda kuɗaɗen su yana tsaye tsingau ne to waɗannan mutane wanda kuɗaɗen su ke tsaye tsingau ya riga an samu matsala tunda idan farashi abin da suke samu yana tsaye tsingau kuma farashi na ta canzawa to canzawan farashin zai kwaci kudaden su ne sannan kuma ba wani mataimaki da zai zo musu wannan kwara hannu wanda ake cewa invisible hand zai ta kwaci karfin mutane a kasuwa.
To Malam Yashau na gode. To jama'a kun ji bayanai yanzu a madadin bakon namu Yashau Aliyu da sauran abokan aiki da Solomon Abo da Chubahiro Diodine da suka taimaka wajen hada wannan shiri. Nisa Logarba daga nan birnin Washington DC ke maku fatan alheri.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Amma ba bisa kyashen ci ba. Kana ba bisa sakar ci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka. Ka sha wuya ka sami kuɗinka. To je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau.
Wanda sai kai gumi ka sami abinka. Ashe ka kashe shi ta hanya mai kyau.